Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar 8 ga watan Maris na shekarar 2018 Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga Sarfila da kanin labarin
to yanzu haka wasu jami'an kasar Korea ta Kudu bi suna kan hanyar su zuwa Amurka domin yi wa jami'an gwamnatin Amurka bayani kan tattauna wasu da shugaban Korea ta Arewa ana sa ran yau Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump zai saka hannu a dokar haraji kan karafuna da dalma yau Alhamis ne kuma ake gura da gangami a duk fadin duniya domin murnar ranar mata ta duniya
to a shirin namu ne yanzu za ku ji mu dauke da rahoton bikin ranar matan ta duniya da aka yi a birnin Tawa dake kasar Niger bayan haka za ku ji mu da bayanin abin da ake ciki game da ziyarar shugaba Buhari a jihar Plateau ta Najeriya bayan haka za ku ji shirin sai bangoya tsage wanda Jummai Alata shirya za kuma ta kawo amma yanzu ga sarfilin dai da cikakkun labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya yanzu haka wasu jami'an kasar Korea ta Kudu bi suna kan hanyar su zuwa Amurka domin yi wa gwamnatin Amurka bayani kan tattauna wasu da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un Chung Yong shugaban hukumar tsaro ya bar birnin Seoul yau Alhamis tare da shugaban hukumar leken asiri ta Korea ta Kudu Sun Hun ana sa ran Chung da su za su tattauna kan ganawar da suka yi cikin makon nan da shugaba Kim Pyongyang da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da mai baiwa shugaba Trump shawara kan harkokin tsaron kasa HR McMaster a cewar Chung Yong shugaban Korea ta Arewa wato yayi ta yin soke shirin gwajin makaman sa na nukiliya da masu linzami yayin da kasar ta haute birnin sulhu da Amurka kuma aka tabbatar mata da tsaron kasar ta da yake magana da manema labarai yau Alhamis a birnin Addis Ababa sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka na buƙatar tabbatar da gaskiyar lamarin akan zaman tattaunawa tsakanin kasashen biyu Majalisar Dinkin Duniya da Kungiyar Bada Agaji ta Red Cross sun ce ba za a samu damar shigar da kayan agaji zuwa gabashin guta na Syria kamar yadda aka shirya yau Alhamis ba saboda matsalar tsaro a cewar wata jami'a mai magana da yawun ofishin bada agaji na Majalisar Dinkin Duniya Linda Tom Majalisar Dinkin Duniya na cigaba da samun rahotannin cigaba da ake da fada a gabashin guta da kuma ruwan bumabuman da ake a Damascus wanda ke zama hatsari ga fararen hula yana kuma hana isar da kayan agaji ga ɗaruruwan mutanen da ke cikin bukata manyan motoci 46 sun yi nasarar kai kayan agaji bangaren Duma na gabashin guta ranar Alhamis amma Majalisar Dinkin Duniya da Kungiyar Red Cross sun kasa ci gaba da shirin zu a dalilin tashin hankalin da ake ci gaba da shi a yankin fadan da ake a gabashin guta dai ya ƙara kazancewa ƴan makonnin nan yayin da gwamnatin Siriya da goyen bayan dakarar Rasha suka ƙara kaimin ganin sun sake kwato yankunan da aka kwace tun shekarar 2013 kusan makonni 2 da suka gabata kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya nemi a dakatar da fadan da ake a duk fadin Siriya wato har na tsawon kwanaki 30 domin samar da abinci da kayayyakin agaji ga waɗanda suke bukata amma an yi birs da wannan bukata to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Ana sa ran yau Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump zai saka hannu a dokar ƙara haraji kan karafuna da dalma da ake shigowa da sunan Amurka inda za a sassauta wasu ƙasashe abokan cinikayya na wani ɗan lokaci. Jami'an fadar White House sun ce za a ɗaga wa ƙasar Mexico da Canada kafa na tsawon kwanaki 30. Ta shafin Twitter a yau Alhamis Trump ya ce dole mu kare kanmu da kuma ƙarfafa kamfanoninmu na karafuna da dalma. A lokaci guda kuma ba da kai wato haɗin kai ga ƙawayenmu da suke kamanta gaskiya akan cinikayya da harkokin soja. A halin da ake ciki kuma yau Alhamis yawan 'yan majalisun wakilan da suka aika da wasiƙa ga shugaban ƙasar sun ƙaru suna neman ya sassauta saboda irin sakamakon da ka iya biyo baya idan har ya ƙara wannan haraji. A yau Alhamis ake gudanar da gangami a duk fadin duniya domin murnar ranar mata ta duniya da kuma neman a kawo ƙarshen nuna wariya da cin zarafin mata da wato da mata suke fuskanta. A Malina babban birnin kasar Philippines, ɗaruruwan mata sanye da tufafi launin ruwan hoda da kore suka fito kan titina domin zanga-zanga kan mutane 4000 da aka kashe ƙarƙashin shugaban wato shugaban ƙasa Rodrigo Duterte a shirinsa na yaƙi da miyagun ƙwayoyi. Masu rajin kare 'yancin bil'adama sun ce Duterte ya sha alwashin kashe dubban dillalan ƙwaya inda ya umarci 'yan sanda su kashe duk wani da aka zarga yana sayarwa ko shan ƙwaya. A birnin Seoul na Koriya ta Kudu kuma ƙungiyoyin mata sun yi amfani da wannan rana ne wajen nuna goyon bayansu ga kamfen ɗin Me Too, wato shirin nan na nima ta shafe ni da mata suka fara a Amurka na neman kawo ƙarshen cin zarafin mata da ake a wuraren aiki. Wannan kamfen da ya watsa Koriya ta Kudu bayan da wata mace mai gabatar da ƙara a watan Janairu ta bayyana cewa shekarun da suka gabata a wani abokin aikinta ya yi lalata da ita, abin da ya janyo faduwar mazaje da dama daga manyan mukamansu, ciki har da wani gwamna a ƙasar da ake wado da aka ce ya yi wa wata sakatariyarsa fyaɗe. Can ƙasar Spain kuma mata sun yi shirin ficewa da wuraren aikinsu yau Alhamis a wani ɓangaren yajin aiki kan bambancin da ake tsakanin maza da mata, ciki har da bambancin albashi. Daga ƙarshe yau Alhamis, sakatariyar cikin gida ta Birtaniya Amber Road ta ce Birtaniya na shirye tsaf wajen ɗaukar mataki kan duk wanda aka samu da hannu wajen kai hari da guba kan wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha. Da take magana da BBC, Amber ta ce babu wani sassauci da Birtaniya za ta nuna akan duk wata ta'asar da wata ƙasa ko wani jami'inta suka aikata a cikin Birtaniya, kuma watakila ba lalle ba ne a ji abin da muke yi akan irin wannan, amma duk lokacin da muka gano hakan akwai mataki da za mu ɗauka a kai. 'Yan sandan yaƙi da ta'addanci na Birtaniya sun ce an kashe wannan ɗan leƙen asirin mai suna Serge Skripal da 'yarsa mai shekaru 33 da guba ranar Lahadin da ta gabata a garin Salisbury, wani jami'in ɗan sanda da ke cikin tawagar da suka fara zuwa inda abin ya faru an kwantar da shi a asibiti. Rut ta ce ɗan sandan yana cikin wani mawuyacin hali amma yana iya yin magana.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To kamar yadda muka ambata da fari, a ci gaba da ake da bukukuwan ranar mata ta duniya, birnin Tawa na jamhuriyar Niger ma ba a bar shi a baya ba. Ga rahoton Haruna Mamman Bako game da bikin.
Irin yanda aka gudanar da sallar mata ta duniya a jihar Tawar jamhuriyar Niger kenan. Sallar dai ta bana tawakana a garin Cerasa Mangu a cikin da'irar birnin Kwanni, inda mata suka yi dandazo a wurin wannan bikin. Shugaban gundumar birnin Kwanni, Malam Mukela Sarka, shine ya wakilci gwamnan jihar Tawa a wurin wannan bikin.
Wannan sallah ne ta mata wanda ba yau ne aka fara ta ba. Mata ne tun da shekaru cikin duniya gabada sun ka tashi sun ka tambaya inkin kansu, saboda sun gani mata cikin duniya an maida su cikin gida, aikin gida.
Magajin garin birnin Kwanni da sarkin fulanin birnin Kwanni da jami'an tsaro da shugabannin ma'aikatan ne daban-daban na jiha da na gunduma da na ma na da'irori daban-daban na cikin jihar Tawa sun halarci wannan bikin. Malam Alasan Isa shine shugaban ma'aikatar da ke kula da al'umma da bada kariya ga kananan yara ta jihar Tawa.
Dalilin da aka haɗu yau a nan birnin Kwanni shine kun san duka 8 ga wannan wata na Mars kenan, wata na uku na nasara, ko duka kasashe na duniya suna haduwa ko in ce suna yin wannan sallah ta mata kenan, an ce sallan mata sallah wadda ta zamanto ta kasashe duka na duniya.
A nasu bangare matan da suka halarci bikin sun yi mana karin bayani game da wannan sallar ta mata ta duniya ta yau.
Madam Muhammadu Aishatu Hashimi Sidibe, directrice ne ke departmental ta promotion de la femme protection de l'enfant ta wadda departement. Yau ranar horon ciki ce ta mu sosai mu mata na duniya gaba ɗaya, misali ma sai mu ce nan Niger, tun da yau kun gane ga mu nan mun zo nan ce rasa da mu nuna murnar mu daga ta muka da so muka zo hannan ga muka mu nuna ma mata su to kun gane dumbiya.
Sunana shidan ma ri sofo ni adijuwan tikin sai be na tawani sai be joi na tawa sai mu ce mun gode Allah tunda kokowa ce mata suka yi cikin duniya gaba daya ba Niger kadai ba dan mun ga ku maza kuna son ku taushe mana aiki hakkin mu Allah ki abinda kuka iya mun iya shi yalla wani abun ma da zamu ku ba ku iya yi shi
a dai wurin wannan bikin an yi waƙe-waƙe da wasannin kwaikwayo da dama domin nuna muhimmancin kyautata rayuwar iya mata a cikin al'umma Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger ya raba namu
ta gaba kai maza ku bari he da mata gero ne gero gero
To a yanzu haka shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na ziyarar aiki a jihar Filato domin jin me ke wakana Maryam Dauda ta tattauna da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji.
Shi shugaban kasa ya shigo nan jihar Filato a sanin jirgin sa ya sauka a filin jirgin sama na Yakubu Gowon da ke Haifa da misalin karfe 10:12. Dubban jama'a ne dai daga sassa daban-daban wato daga jami'u daban-daban ba ma NAPC kawai ba har da NPDP tun daga safiyar yau suka taru domin su yi karɓe shi saboda wannan ziyara da ya kawo. Bayan da ya sauka daga jirgi sai aka yi shi faretin ban girma waɗanda su jami'an sojoji suka saba yi. Sai daga nan kuma sai shi shugaban ya kaddamar da hanyar marabar jama'a wanda hanyar da ta fito daga Abuja ta hada da jihar Plateau ta wuce zuwa jihohin arewacin Najeriya. Sannan shugaban kasar ya kuma kai ziyara a fadar Bongom Jos kenan. Daidai ba a bar mu 'yan jarida mun shiga cikin fadar ba. Sun shiga ne suka yi bayanansu suka fito suka same mu. Abin da ya fi ɗauki hankali shi ne da titi da jama'a suka yi suna ta ihun farin cikin ganin shugaban ƙasa daga kota ina a cikin gari tituna duka mutane sun fito domin su karɓi shugaban ƙasa.
Bayan ƙaddamar da waɗannan ko in ce buɗe waɗannan hanyoyin da zai yi me kuma zai yi a nan jihar Filato ɗin.
To bayan buɗe waɗannan hanyoyi akwai taro wanda za a yi da masu ruwa da tsaki ta yadda zai kaddamar da wani shiri na musamman wato na zaman lafiya. To yanzu da muke magana da ke din nan muna nan a cikin fadar gwamnatin jihar Filato ne muna jira an dawo kenan zai je dan huta ya ci abinci sannan sai a zo an zaɓi masu ruwa da tsaki waɗanda za a yi wannan taro da su. Taron da ya ta'allaka ne akan hanyoyin da za a samu zaman lafiya.
To su jama'ar jihar Filato kuma fa kamar waɗanne irin abubuwa ne suke sa ran zai yi a wannan ziyarar da ya kai?
Yawato yawancin waɗanda muka yi magana da su abin da suke fatar gani shine zaman lafiya saboda sun nuna mun cewa in ba zaman lafiya ba wani ci gaban da za a samu. Sannan kuma sun yaba da yaƙi da yake yi da su cin hanci da rashawa da dai sauran ayyuka da wannan gwamnati take yi. Amma kuma abin da suke fatar gani shine a samu zaman lafiya mai ɗorewa musamman tun san akan samu waɗannan matsaloli har yanzu a yankunan ƙauyuka zan ce kenan. Ana sarika sanoke cikin mutane ɗaya biyu uku dai haka. A yawancin masu ruwa da tsakin abin da za su gabatar mishi kenan matakan da za a samu zaman lafiya.
Zauna a lafiya al'umma ta Filato kungiya da malawin lafiya shi ne ci gaban Najeriya.
Zauna a lafiya al'umma ta Filato kungiya da malawin
Madalla Maryam Dauda da ke da Zainab Babaji. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu na cewa karfe 10:14. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da sai bango ya tsage. Inda gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Masari zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. Ga mai tambayar mu ta farko a yau.
Mai magana kamar Aminu Katsina. Ina da nijima gwamnan barka da jiya a filin wato bango ya tsaye. Tambaya ta da nijima gwamnan shi ne kasancewa a hannun da ake ciki yanzu na demokradiya kuma a siyasance koyaushe karuwa ake so koyaushe karuwa ake so kwatsam a jihar da gwamnati shugabanci sai aka waye gari a cikin jam'iyyar shi an samu wani bangare a UAP wannan kokarin gwamnati na ganin ya haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar shi don ci gaban jihar da ma ƙasa baki ɗaya.
To ka gama tambayarka.
Hello?
Eh, mai girma gare ka, kaji tambayata.
Eh, naji, ita dai kamar yadda kace demokradiya ai ta ba kowa damar yayi abin da yake ganin zai fitar da shi matsawar yadi kan hanyar dokokin da suke tafiyar da al'amuran siyasar da kuma kasar baki daya. Maganar da kake yi wato wata magana ce wadda yake in ka lura kamar yadda kake so ci gaba ake so. Shi yasa muke ta ansa yan saurin yan jam'iyyu na PDP da ABGA da PDM wanda suke tawowa jam'iyyar ainihin APC wanda cikin wa'annan abinda ba sa so kenan ba sa son wa'ansu yan jam'iyya su shigo jam'iyyar APC to mu kuma muna son kowane ne ya ga kyawawan abubuwan da ake a APC ya dawo jam'iyyar APC su kuma wannan ɗaya daga cikin kukansu sun ce wai wa'ansu 'yan jam'iyyar PDP sun zo sun anshe jam'iyyar APC. To ni abin da yake bani mamaki kusan shugabannin dai cikinsu ba wanda bai taɓa yin PDP ba inda ba a bari wata jam'iyyar shigo wata jam'iyyar da sun shigo APC dukkansu 'yan jam'iyyar PDP ne a wani lokaci daga ni hasu din. A matsayina kuma na gwamna na yi rantsuwa ne ga mutanen jihar Katsina ba ga mutanen da suka yi APC ba mutanen jihar Katsina a kansu ne rantsuwa zan tafiyar da al'amarinsu wato ba tare da affection ko ill will ko wani abu ne ko wani kiyayya ko wani zurfin soyayya kuma abin da muke kenan saboda kan an kawo wa'ansu wanda suke ganin kamar da ba su san su ba sun shigo jam'iyya sun shigo gwamnati ne a matsayinsu na in jihar Katsina su ba da gudunmuwarsu kuma ni a matsayina na gwamna ina da damar in kawo wanda nake ganin wani dalili ya sa a kawo shi kan wata gudunmuwa da zai bada kuma batun magana mu ba ma kyamar kowa kofa ta a buɗe take yau da a ce wa'annan mutanen da suka ga muyin suna zargin mun yi wani abu ba daidai ba rubuto mana suka zo suka ce suna son magana da mu ko kuma suna son ga gyare-gyare da suke gani wanda za mu yi masu bayani mu yi masu bayani wanda muka yadda kuskure ne za mu gyara mu gyara kaga jam'iyyar mu sai ta tafi abin nan amma kungiya suka tara 'yan jaridar duniya suka la'ance mu suka la'ace gwamnati to ina son kai kumare to ta ina zan fara sai sun je sun waro wancan abun sannan sai bu zo mai zanna da su sannan ko mu jam'iyyar mu APC canji ya kai mata rijista idan ka zo da APC a kida to wata APC din ce din dama a APC akwai African menene Progressive Party akwai wanda suke ansa wani suna amma abbreviation nasu APC ne amma ba APC canji bane APC wani abu ne saboda haka idan mutum ya wata kungiya wadda ba ta cikin jam'iyyar ka ba ya kalubalance ka to daga ina sai dai ka kalle shi kai hudda da shi kamar kana hudda da dan wata jam'iyya saboda yana gwada kamar ba cikin jam'iyyar yake ba kuma na biyu in jam'iyyar APC ake so a gyara wanda in sun gyaranta suke so kuma suna son su yi takara har su nemi wani ba cikin ta ya ai kamata ya ba sai sun kwancewa APC zai yi kasuwa ba in ka lalata APC din to akan me za ka yi takara in ko abin ne to gwamnati da baka yi wata kungiya ba sai ka zo ka soki yadda nake ta hiyar da abuwa in ka nemi mu zanna sai mu zanna in kuma ka nemi ka ta suka mu koma a gidan rediyo muke ba juna ansa sai mu in mun ga za mu iya biye maka mana da wannan lokacin saboda haka wani abu ne na siyasa kuma ina so a sani mutanen da suke jagorancin abin nan da su fa muka yi takara ta zama dan takarar gwamna Allah ya bani nasara bisa su saboda ka in sun zo da wani abu da zuwa suka ce Aminu ka ba mu mamaki kana yin abin da mun zuta ba mun yaba to sai ya zama labari amma yanzu sun zage ni ba labari, dama sun zagan, dama sun ce ban iyawa. Amma a ƙarshe mutanen jihar Katsina suka ce ina iyawa, suka amince da iyawata. Kuma lokaci zai zo da zaɓuwa duk wanda kuma ma ana aishuwa kamar ya zo. Saboda haka a shirye muke ni ba ni tsoron suka. Kuma tun da na shiga harkar dimokuraɗiyya da zaɓe, ai na san za a zage ni, na san za a yi mun ƙazafi, za a yi mun ƙarya, za a yi mun sharri, za a yi wannan. Mun yi tanaji dama tana da wuri a zukatanmu a cikin al'amuranmu. Amma dai idan magana ce ta su zo mu zanna, a shirye muke mu zanna, amma sai su janye wancan abu da suka yi.
To bari mu je ga mutum na gaba. Bismillah ko?
Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Sunana Abdulsalam Muhammad Lema Tsagen, ƙaramar hukumar Mani jihar Kano. Ina mai girma gwamna fatan alkhairi. Tambaya ta a nan a kan inganta abinka birnin karkara musamman da kuma kiwon lafiya da mai girma gwamna. Mun ga yadda ya himmatu, gwamnatin ya ta himmatu wajen yin wannan ayyuka a birni. Amma mu muna ganin cewa kamar mu mutanen karkara, gwamnatin Right Honorable Aminu Masari ba ta mai da hankali akan kula da bukatun irin wannan na hanyoyi da asibiti da kuma ɓangaren ruwan sha. To sannan ta ba da ta biyu ita ce a kan ina kwana a kan ƙananan hukumomi na jihar Katsina, wanda mai girman gwamna ya yi alkawari cewa zai saka masa mara idan Allah ya ba shi nasara. Sannan kuma gashi Allah ya ba shi nasara ɗin, wanda har yanzu ba mu ga ɗauki wasu matakai na ga sakan masu mara ɗin ba. Ita ce ta gata.
To, inda in kana sauraron rediyo Malam Abdulsalam, da ka ga cewa kusan cikin watan 10-11 mun ba da kwangila ta biliyan 2 da kusan miliyan 100 a kan Rural Cedar Road. Wa'annan hanyoyi ne ainihin ƙanana wa'anda suka shiga wato karkara. Kuma mun ba da wannan kwangilonin zone by zone. Babu zone ɗin da ya gaza miliyan 600 a kan hanyoyin da za a yi. In ka bincika nan ministry na social development and rural development za a ga wannan. Sannan kuma mun ba da kwangila ta kai ta biliyan 1 da kusan miliyan 600 a kan batun maganar rural electrification. Wato sa ainihin wutar lantarki a ƙananan garuruwa da suke karkara. Wannan ma hammun biya kashi 30%. Yanzu haka ma taho wannan da nayi akwai certificate ɗinsu da na sa hannu a kan shi a kan miliyan 546, wanda an ba da shi kusan kashi 70% an gama wannan aikin. Kuma yanzu nan na ce maku ainihin batun maganar ruwan sha, mun gina ainihin reasonable. Wannan ba a maganar wanda guda 50-50 da kowane ɗan majalisa ya bada a mazaɓar shi aka gyara. 769 a ciki akwai masu aiki da hasken rana, akwai kuma wanda yake na aikin hannu. Wannan duka a ƙauyuka aka gina su, aka sa su. Saboda haka ba wani ɓangare na rural development wanda muka bari. Ƙananan hukumomi ba shakka mun yi alƙawarin cewa za mu saka masu mara. To da muka zo sai muka samu ba su mara da mara da za a saka masu.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kamu za mu ji dalili ko kuma dalilan da suka sa har yanzu gwamnatin jihar Katsina ba ta sakar wa ƙananan hukumomi marar ta ba. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke cewa a huta lafiya.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Sade Sa'idu Daura, ya ce fata alheri ga VOA Hausa. Haƙiƙa mu jama'ar jihar Katsina muna godiya ga Allah ganin yadda gwamnatin jihar mu Honorable Aminu Bello Matsari yake ƙoƙarin ciyar da al'ummar gaba, musamman samawa matasa aikin yi don dogaro da kansu game da ba ƙungiyoyi kayan sana'o'i da ci gaba da sana'a, wanda ta haka ne ake magance ayyukan ta'addanci a jihar da ƙasa baki ɗaya. A ƙarshe muna fatan Allah ya maimaita mana a shekara ta 2019. Sai kuma saƙo daga Hajiya Binta Woman Leader Kano ta ce albarkacin ranar mata ta ta duniya mun ƙara jinjinawa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa yadda gwamnatin sake tallafawa matan jihar da sana'o'in dogaro da kai da fatar Allah ya ƙara ja zamanin gwamnatin Ganduje. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Babaye Gambo da magaram Niger dan kishin ƙasa ya ce assalamu alaikum VOA Hausa da Allah ku bani dama na tofa albarkacin baki na dangane da jan kunne da gargadi da kungiyoyin ɗaliban ƙasar mu Niger suka yi wa ƴan siyasa su daina amfani da su wajen gudanar da zanga-zanga. Hakika muna goyen bayan su kuma san wannan mataki na ƴan siyasa bai kamata ba. Allah ya sa su gane. Amin.
Kuma da Abdulaziz Adali Choro kafin mu karkare ga Sarfilo Hashim Gumal da takaitaccen labarai.
To a takaice, yanzu haka wasu jami'an kasar Koriya ta Kudu biyu suna kan hanyar su zuwa Amurka domin yi wa gwamnatin Amurka bayani kan tattaunawarsu da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Chung Yong, shugaban hukumar tsaro, ya bar birnin Seoul yau Alhamis tare da shugaban hukumar leken asiri ta Koriya ta Kudu Soo Hun. Ana sa ran Chung da su za su tattauna kan ganawar da suke cikin makon nan da shugaban Kim a Pyongyang da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da mai baiwa shugaban wato shugaba Trump shawara kan harkokin tsaron ƙasa HR McMaster. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar bada agaji ta Red Cross sun ce ba za su samu damar shigar da kayan agaji zuwa gabashin yankin Guta na Siriya kamar yadda aka shirya a yau Alhamis ba saboda matsalar tsaro. A cewar wata jami'a mai magana da yawun ofishin bada agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Tom, Majalisar Ɗinkin Duniya na ci gaba da samun rahotannin ci gaba da ake da fada a gabashin Guta da kuma ruwan bumabuman da ake samu a Damascus wanda ke zama hatsari ga fararen hula yana kuma isar da kayan wato kayan agaji ga ɗaruruwan mutanen da ke cikin bukata. Ana sa ran yau Alhamis wato shugaban Amurka Donald Trump zai saka hannu a dokar ƙara haraji kan karafuna da dalma da ake shigowa da sunan Amurka inda za a sassauta wasu ƙasashe abokan cinikayya na wani ɗan lokaci. Jami'an fadar White House sun ce za a ɗaga wa ƙasar Mexico da Canada ƙafa na tsawon kwanaki 30. Wato yau Alhamis ɗin ne dai ake gudanar da gangami a duk faɗin duniya domin murnar ranar mata ta duniya da kuma neman a kawo ƙarshen nuna wariya da cin hanci wato cin zarafin mata da ke fuskanta. A Manila, babban birnin ƙasar Philippines, ɗaruruwan mata sanye da tufafi launin ruwan hura da kore sun fita kan titina domin zanga-zanga kan mutane 4,000 da aka kashe ƙarƙashin shugaban ƙasa Rodrigo Duterte a shirinsa na yaƙi da miyagun ƙwayoyi. Masu rajin kare 'yancin bil'adama sun ce Duterte ya sha alwashin kashe dubban dillalan ƙwaya inda ya umarci 'yan sanda su kashe duk wani da aka yi zargi yana sayarwa ko shan ƙwaya. A birnin Seoul na Koriya ta Kudu kuma ƙungiyoyin mata sun yi amfani da wannan rana wajen nuna goyon bayansu ga kamfen ɗin Me Too wato shirin Ni Ma Ta Shafe Ni da mata suka fara a Amurka na neman kawo ƙarshen cin zarafin mata da ake a guraren aiki.
Tuma sauraronmu a nan kuma za mu da sa'a sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Grisham da ta ba da umarni da kuma injiniyanmu Malam Rob, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya. Yanzu sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.